Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa, yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma jamhuriyar Niger a can birnin Yamai a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin muta alfa radio ko kuma shafin mu gaba ɗaya na yanar gizo na voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Litinin 11 ga watan Yuni shekara ta 2018 zamu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda zamu yi magana ne akan akan auren wuri a cikin al'ummar mu.
Haka yake, kuma wannan darasi zamu yi shi ba dan cin zarafin kowa ba, face warware zare da abawa domin kokarin tantance tsakanin al'ada da addini a magana auren wuri.
Muna nan muna tafi da amsoshin tambayar da muka maku a shafin mu na Facebook da Twitter da ma bangaren kwalamar Ramadan.
Haka yake, wakiliyar mu kuma za ta ba mu daga zauren muhawarar yau da gobe domin jin tattaunawar su da malamin addini da masanin tarihi da al'adu, har ma da wani uba wanda aka tattauna da shi a ciki.
Yanzu zamu fara da amsoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota cewa zaka iya yi wa yarka auren wuri?
Sakon farko ya fito ne daga Abdulaziz Idi Taylor, yace salam VOA. Auren wuri a mata hatsari ne a rayuwarsu, ku ci gaba da wayar da kan mutane musamman na karkara.
Sai sako daga Umar Musa, inda yace, to ni dai nayi auren wuri amma ban ga matsalar hakan ba, yanzu muna da yara uku, muna da shekara 18 da aure, ban ga matsala ba. Ya danganta da irin mazan, wani yana da hakuri, wani ba shi da hakuri.
Usman Adam Al-Chaudawi yace auren wuri ko early marriage da ake fada a Turanci yana da muhimmanci sosai saboda yana hana fasikanci akan kasa, amma ba za ku fahimci haka ba.
Sai Suleiman Salisu Dederi, inda yace duk duniyar Hausawa ne ke wa yaransu auren wuri.
Akwai wasu kasashen da su ma suna yi.
Haka ne kam.
To sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe ni a nawa ra'ayin auren wuri yana da kyau, duba da yanzu yara ƙanana za su nuna maka suna son aure, da fatan kun gane manufa ta ku tashi lafiya. Shi kuma Abubakar Kawo Girgirar yace batun auren wuri har yanzu batu ne dake da sarƙaƙiya tare da jefa mutane dimuwa, ganin yadda abin yake da fuska biyu ko kuma harshen damu. Lalacewar zamani dole ya sa auren wuri shine yafi alheri, sannan kuma haifar da cututtuka ga ƴaƴa mata ya sa auren wuri ya zama abin fargaba. Allah dai ya samu dace.
Sai Mustafa Mai Dan Case, inda yace salam yau da gobe. Hakika auren wuri ba shi da wani amfani a gaskiya. Ya kamata iyaye su rika barin yaran su kai koda shekara 18 ne, sannan sun fara mallakar hankalin su. Ku tashi lafiya.
Sai kuma Alhaji Abbas Baffa Chaledi yace hakika auren wuri ga mata yana kawo musu cikas na gudanar da rayuwar su.
Umar Awal Isa yace auren wuri ba shi da amfani, amma ta wata fuskar shine abu mafi sauki wurin warware matsalolin karuwanci da rai ga ƴaƴa mata.
Ma'arullah Elzazzau yace assalam, hakika auren wuri ga wasu yana zama cuta a gare su, amma a wajen wasu abu ne wanda yake da matukar ban sha'awa. Jama'a na duba da yadda wannan zamani ya canza wallahi. Ni na ga yarinya yar kimanin shekaru 14 tana karuwanci. To idan muka yi duba da irin wannan, sai mu ga auren wuri yana da matukar muhimmanci.
Sai Madassir A Ahmed, inda yace sau dauri auren wuri yafi alheri a wurin ƴan mata kai har da iyayen mu ma, ko ba komai za a tsira da mutunci.
Sai kuma sakon Muhammad dan Budam Shani yace yau da gobe eto ni a gani na ba wani illa a tattare da auren wuri bisa lura da gudun abin kunya da yake iya faruwa.
Sai Yusuf M Ramadan mai Gombawa inda yace auren wuri maganin gararan ba hakika ni dai na wara'ayin auren wuri yana da amfani domin idan ka ci abin da wasu yara mata ke yi sai ka kama baki saboda haka lalacewar wuri bara auren wuri matuƙa ba dai karatu za a yi ko auren shine yin a gare yaya mata.
Sai kuma Imam Yahaya Sojauba yace salam yau da gobe abinda zan ce auren wuri shine iyaye su daina aurar da ƴaƴansu a karancin shekaru kamar 12 zuwa 13. Allah ya ganar da mu. Ina ga wannan dako inda aka nufa.
Haka ne. Sai sako na gaba daga Umar baban yaya sabon gida inda yace assalamu alaikum filin yau da gobe. A gaskiya ni ra'ayina san wannan bai kamata ba masu aurar da ƴaƴansu da wuri musamman ma ƴaƴa mata. Dan haka ya kamata masu yin wannan su daina domin dawo da ƴancin ƴaƴa mata a rayuwar yau da gobe.
Sai kuma Abubakar ya kana jibauci yace a gaskiya mu kan a ganin mu auren wuri alheri ne ga ƴaƴa mata.
Sai Bilkisu Mudassu ta fawa balewa inda tace ni dai ina da kimanin shekaru 19 a duniya na ya aure kuma gaskiya ban fuskanci wata matsala ba.
To gaskiya bana tsammanin daula wannan ta fada auren wuri shekara 19.
Gaskiya kan Usman.
Sai injiniya Abdulkadir Lawan yace auren wuri ba shi da kyau ko kadan.
Sai sakon karshe daga Aminu Fatakai Ringin inda yace tabbas yau da gobe kun dauko batu mai kyau sosai ni a gani na ya kamata a dinga barin yara su girma sosai kafin a yi musu aure saboda a samu zaman aure mai nagarta.
Mun gode a cigaba da aiki mana da sabon. Mun gode kan kin jira ayi mutane kowa da maganar da yake faɗa akan maganar auren wuri wanda kamar yadda muka ce muna kokarin mu gane menene bambancin al'ada da addini a cikin wannan magana shi yasa muka ce zamu tattauna da malamai wanda kuma idan lokaci ya bamu dama za a ji ta yau idan kuma ba mu sako ta mayo ba to kila mu hada da mutanen gari domin su gaya mana yaya suke kallon
al'amarin
sannan auren wuri mafi yawanci ana maganar shekara 12 13 12 13 to kowa da yanda yake kallon abun kuma kowa da yadda sa akan abun kowa da irin kuma yanda yake kallon abun a addinance ko al'adance saboda haka muna kokarin warware mini gare da abawa. To a dambanmu da za a kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 amma kafin sannan bari mu dan ji wurinki.
To jama'a bari mu garzaya kicin domin jin kwalamar Ramadan tare da Hajiya Sa'adu ya Katsina sai a biyo mi domin jin wannan
haka.
Wayo Allah to
uwana mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau abinda zamu zance ne kan kaza, zamu dafa kaza da abarba. Na san uwar gida za ta yi tunanin yanzu a ce za a dafa kaza da abarba to ya abin zai kasance tunda kullun kaza kila a dafa ta ne nan ko a soya to dai ga dan wani canji. Idan uwar gida ta tashi yanzu za ta nemi kazarta da kuma abarba, wannan abarba sosai. Idan kuma ba abarba za ta yi amfani da ita ba tana iya amfani da juice na abarba amma wanda bai da sukari irin wanda ake rubuta ma no added sugar ko sugar free din nan to irin shi shine za ta nema wanda zaki ga ana sa ba a sa mashi wani abu a ciki ba zaki ba wasu abubuwa haka nan yake. To in dai da irin shi za ta yi amfani sai ta sa dan ka ta sa wannan mai zakin da abubuwa ba zai yi yanda ake tunani ba. Amma idan abarbar ce zalla kuma da ake saida ita za ta siya idan sai ta tanaji abarbar ta tukunna. To uwar gida ki biyo ni kitchen ki ga yanda za mu yi yau. Idan uwar gida ta samu kazar ta yanka ta yanyanka ta ta wanki ta bar ta ta tsani to sannan sai ta samu wannan abarbar ta ta idan abarbar ce ta nema ba juice din ba to sai ta fira abarbai sai ta yanka ta ba wata wai mai yawa ba sosai za ta diba ta yanka in tana da girma ma sai ta raba rabi ko kwata in kuma karama ce tana iya amfani da ita duka. Idan ta fere ta yanka ta sai ta ciri kamar rabi ko kwata haka ta aje gefe sauran sai ta sa ruwa sai ta markada shi a blender. To idan ta markada ba ruwa za ta sa da yawa ba ruwa kadan za ta sa sai ta markada. Idan ta markada sai ta tace wannan ruwa, wannan ruwan da ta tace da shi za ta yi amfani yanzu sai uwar gida ta kawo tomato paste dinta
sai ta sa shi a cikin wannan ruwan nan na abin nan na abarba da ta tace sai ta dama shi ai kun ga zai hade tare da abin nan shi tomato paste din zai dan saki zai zama kaman markadi haka to idan tayi wannan sai ta kawo paprika yana nan kaman abin nan da kakken yaji ja haka yake sai ta sa a ciki sai ta kawo maginta ta sanya da masoro da citta duk ta sa a ciki sai ta motsi idan ta motsi sannan sai ta kawo wannan kazara ta tsane sai ta zuba mata wannan abin nan din in ma uwar gida na so tana iya mai da kazar ta a cikin tukunyar ta wanda za ta dafa sai ta zuba wannan kaza a tukunya sai ta kawo wannan abu da ta dama su tomato paste din nan sai ta sanya a ciki sai ta motsi sai ta aje dibi kamar awanni haka ko uku ko hudu ko biyar ya danganta to idan ta tashi sai ta dora ta kan wuta kamin sai ta dora kan wuta sai ya dauki kunna wuta sosai ba wai rage wuta zaki ba tukunna sai ya dau zafi sosai ya fara abin nan sai ta rage wuta sai ta rufe abin ta yayi idan kuma abin nan za kan garwashi ne za ta yi sai ta sanya kan garwashi in ta ga musanwa tana iya janye wannan wuta ta dora abin ta kan garwashi yayi ta yi tana iya dan diga mai kadan tana iya kuma kin sanyawa ba sai ta sa mishi mai ba amma in uwar gida na su tana iya dan diga mai kadan ta bar shi sai yayi ta yi har wannan kaza ta dahu tai tibis to wannan kaza za a iya citta da shinkafa ita kuma wannan shinkafa za mu dawo kanta in aka tafasa shinkafa yanda ake parboiling a fara tafasa ta tukunna sannan a wanke a ƙara maida ta kan wuta to idan uwar gida ta tashi bayan ta tafasa ta wanke din nan in za ta maida ta ta biyu kan wuta wannan sauran abarban nan da ta rage ita za ta yanka ta kanana kanana a wajen maidawa na biyu nan sai ta zuba tare da wannan abarba da shinkafan nan ta ida dafawa zaki ga ya fito kamar yanda ake dafa shinkafa da doya ko da dankali haka za ta ga wannan shinkafa ta yi mata kar uwar gida ta damu ta tunanin ai abarba ce zaki kila ba zai dadi ba ai duk abin kina kila ba zai ba baki dandana shi bane to uwar gida idan ta tashi wannan shinkafa da ta dafa ta da abin nan da ita za a ci da wannan kaza da ta yi idan kuma juice din ne za ta sanya wanda ba abarba bace to shi wancan juice din shi za ta zuba a cikin roba ta kawo wannan tomato paste din nan ta dama da shi kun ga ba maganar markade tunda ba abarba bace wannan juice din ne kawai amma kuma wurin dafa shinkafa tunda ba abarbar za ta sa ba yanzu da juice za ta yi amfani wanda bai da sukari to shi kuma in ta sanya ruwa wajen maida na biyu idan ta sanya ruwa sai ta ƙara tsiya wannan dan juice din nan ta hada tare da wannan ruwa da za ta yi da dafa shinkafa da shi to shi kenan in tayi wannan da shi za a ci wannan shinkafa da wannan nama za ta ji ya bata wani dandano na daban kuma inda take tunanin wai za ta yi zaki ko zai yi wani abu duk ba za ta gane ba in ba ta gaya ma wani ba ma wani ba zai ma gane me ba ma ta sanya to a huta lafiya
na me na hade yawo ne
ai ke ke
ai na ji kina cewa to na kina cewa yayi lai sai nayi wannan
to to haka ya kamata ai ana ji kuma ai koyi kaga yanzu a Najeriya akwai wanda zasu biya su ma su yi da daddaren nan su bude baki da shi
to Allah ya bada sa'a Allah ya sa shi lafiya to yanzu bari mu dan shakata kadan
Malamai assalamu alaikum barkanku da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe muna tare ne da
Dr. Salisu Bala na Arewa House cibiyar adana kayan tarihi a takardashin Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a nan Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sunana Usman Ibrahim Musa nine babban limamin masallacin dake Sultan Road zuwa unguwarri mutum a ga jihar Kaduna
sunana Engineer Abdullahi Hussein Ni Ubani daga nan Gwakanawa Kaduna
to malamai barkanku da zuwa wannan zauri namu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi rayuwar ƴaƴa mata musamman bangaren auratayya har yanzu ana samun auren wuri in aka ce auren wuri ana nufin auren kananan yara mata a lokacin da ba su riga sun mallaki hankalinsu ba muna son mu ji ra'ayinku ɗaya bayan ɗaya akan naku matsayar akai shin al'ada ne tace addini ne yace ya kuke ganin auren wuri a inda kuke wato a mazauninku a ƙauyukanku musamman auren kananan yara
wato auren wuri ko ince aure da ake wa ƴaƴa mata a lokacin da suke da kananan shekaru aure ne wanda an san shi al'adance tun musamman ma a nan kasar Hausa da kuma wasu wurare da suka shafi wato yankin kasar Hausa dake cikin Najeriya musamman ma a ƙauyuka idan aka ce mace ta taso tana da shekara 6-7 sai kaga an ce an mata miji ko kuma auren ma idan an tashi za a kulla shi wanda ma zai yi auren bai ma san cewa shi za a ba ba za ka ga cewa an tara mutane an ce za a yi auren wanci, amma ita kanta bata san wane ne za ta aura ba, kuma bata san ina ne za a kai ta ba, sai an daura auren sai a ce ai wane ne aka daura auren da shi, kuma tana da karancin shekaru, tana da karancin hankali, bata mallaki hankalin kanta ba, bata san bambancin hagu da dama ba, so kaga duk da dai wancan lokaci za a ce an waye gari auren ya samu wurin zama ta fuskar abubuwa da wasu dalilai da dama, zamu iya cewa yanzu abin ya canza, kusan wasu suna bada misalai da yanayin da mutum ya samu kansa,
zamani
ya canza, lokacin da za ka ga an ce ba da za a ce maka yarinya ta balaga shekara 6 bai yiwa ko shekara 7 bai yiwa, akalla dai ana tunanin tarihi ya nuna cewa daga karni na 17 kama zuwa 18 har aka shiga karni na 19 balagar mace yana farawa ne daga shekaru misali kaman 11 zuwa 12, to da aka shiga karni na 20 zuwa karni na 21 sai abin ya canza, wannan kuma akwai dalilai da dama, akwai abin da ake cewa precocious puberty, wato mace ko namiji ya kai munzulin balaga cikin wato wani dan takaitaccen lokaci, ko kuma delayed puberty, ko kuma balagar ta dan samu jinkiri,
akwai shekarun amma
kuma alamun balagan bai bayyana ba, so kaga da zarar an ce maka an aure da yarinya tana da yan kananan shekaru tsakanin 6 zuwa 7 saka akwai cutarwa, daga baya wayannan abubuwa suna dan bayyana ne ta hanyar bayanai da suke zuwa daga wurin iyaye, ta hanyar abin da ake lura da shi na tsakanin zamantakewa da ke tsakanin shi wannan da ya aura da kuma wace aka aura masa, to kaga al'adance ana yi a da, har yanzu ma wasu kauyukan ma suna dabbaka wannan, amma yanzu su ma sun dan canza, abin ya koma shekara 10 kaman 12 13 zuwa dan 14 haka.
Shin balagan shine ya zama wani abun dogaro akan cewa idan mace ta balaga a dijiyar lokacin ko da shekaran da ta rane ta isa aure?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Musulunci bai bar komai ba, musulunci na tafiya da zamani ne, da yadda duk abubuwa suka taho to musulunci ya yi mushi tattalin wannan lokacin nan, to cikin ikon Allah da yaddar Allah shi musulunci yana kulawa da abubuwa da yawa idan aka tashi yin aure. Naji doctor ya dauko wasu hadisai ne ya dauko waɗanda yake yawanci ana amfani da su, ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha tana da shekara 6, wani hadisin ya ce tana da shekara 7, wani cikin sahabbai ko tabi'i ne ana ce mishi Hisham shine ya rawaito wannan hadisi, a Aisha lallai tayi magana wanda yawancin mutane suna kafa hujjojin su akan waɗannan shekaru na yin aurar da yarinya. Akwai abubuwa guda uku wanda musulunci bai yarda ai wasa da su ba. Na farko shine akwai ƴan tabawa. Musulunci kace na ƴan tabawa na musulunci ya tabbatar da bawa ya ƴan to. Idan kace ainihin ka saki matarka to musulunci ba magana wai wasa ne wai ka saki matarka kuna wasa ka sake ta. Sannan akwai aure, idan kace na ba da ƴata aure ga ta ka dauko ta a hannu na baka to ina sadaki, to yanzu yarinyar da na dauko a hannu kawai dan na baka shari'a ta baka shikenan kawai sai in dauko sadaki in baka yar shekara 3 4 ka kai ta gidanka, ai mu hankali ma ba zai dauka ba, to da wannan mutane suke amfani da shi cewa an aurar da Aisha tana shekara 6, sai mu ma duba hadisan gaba ɗayan su gani, hadisan nan guda biyu ne, ɗaya ta ce shekara, ɗaya ta ce shekara 7, ɗaya ce shekara 6, to don haka akwai tanakul a cikin waɗannan hadisai guda biyu, an ce ya tare da ita lokacin da suka isa Madina tace ya an mika shi, an mika ni zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ina shekara 9, to suka ce ta an mika shin Annabi a cikin darajarsa da martabarsa shine ya gaya mana ɗayan mu idan ya sadu da iyalinsa kar ya zo ya bada labari, to ina aka samu labarin cewa Annabi ya yi bina'i da Aisha a shekara 9, shi zai fito ya gaya wa mutane cewa na yi kwanta da iyali na a shekara 9, shi dai hana mu ya kashe di har ya nuna la'anta cewa ya yi haka, to kaga akwai shi ma akwai abin tunani a cikin wannan, wanda wasu malamai sukan kawo irin waɗannan bayanai ciki, hakika musulunci abin da ya nuna ana aurar da yarinya ne tana da hankalinta, tana da ainihin sanin inda aka kawo ta, sannan kuma ta kai ga lokacin da ɗa namiji zai kwanta da ita, saboda musulunci bai yarda mutum ya kwanta da yarinya da bata isa ya kwanta da ita ba, ana danganta shi kaman yayi rafin dinta ne, domin zai haifar mata da illoli ba ƴan kaɗan ba, saboda menene bata kai lokacin da ainihin za a kwanta da ita ba an kwanta da ita musulmi bata dauka ba, sannan in ta dauki cikin nan yaya za ta yi da shi, yaya za ta gudanar da rayuwarta, wannan ma duka abin dubawa ne.
Mallai da kai magana akan idan ta dauki cikin nan da sauran sai na tuna da to ai muna da uba a nan wurin. Idan ya aurar da yarsa amma wannan shekarun sannan kuma ta misali ta samu ciki, ya da kuma ya a cikin ciki misali, ya yake kallon irin wannan auren?
Ni dai community din da muke mu'amala da su akwai irin wannan matsalolin. Sannan ina son daura ne abin da mallam yace din nan. In aka duba ma addini din malaman fiqhu da yawa sun yi magana cewa mace idan za a aure da ita budurwa, in aka tambaye ta kina so shirin ta yadda ne, to kin ga ma'ana daga wannan in ka duba sai mace ta da hankali shirin ta yadda. Yanzu karmar yarinya me ya ta san wannan abin, to in ka dora a wannan abin to kaga ga misalin kenan. To mu gaskiya kaman abin da ake magana ne, yanzu yarinya a ce a shekara 7 an aure ta kuma gaci ga kuma karama ga wani karamin yaro a cikin ta. Wannan tsarin ni gaskiya a wajena ba ne mai yiwuwa ba,
kaman ya da kanwa
shi yau ya da kanwa ne, saboda ya kamata a ce kafin a aure da mace tana da cikakken hankali da ilimi, saboda wannan su ne za su taimaka mata ta gudanar da rayuwarta a gidan mijinta. So a wajena gaskiya auren ya da yarinya wannan ba abu ne da ya dace a yi ba, kuma mallam ya yi bayani da dakta akan wannan abubuwan.
Dama zamantakewar aure an san akwai maganar kula da mijin shi kanshi, kula da gida da duk wani abin da ya danganci zamantakewar ta da sauran al'umma da suke cikin wannan wuri da take aure. Son kara mai da tambaya na a gare ka kai uba, shin za ka iya aurar da yarka a waɗannan shekarun a halin da ake ciki yanzu?
A gaskiya ni dai ba zan iya ba, saboda ina da ƴar shekara 7 yanzu, kusan komai sai an taimaka mata, to ina da kuma taje gidan da ita ya kamata ta taimaka.
Anya baka ganin kamar shagwaba ce dai mu ya
shi. Ai ba shagwaba bace, yarin ya yi shekara 7 in ka duba yanzu a primary aji uku take wata kila a tsari ko aji biyu ma. To me za ta yi tani mai wata ma fitsarin kwance take. To mijin ne zai zo kuma yana mata wanke-wanke ko yana mata wani abu. So kaga abinci ma wata ba ce dafawa ba. To kin ga ai in ke duba ta zama ma boarding ta zama kaya a wajen mijin. Ni a tsari na gaskiya ban yi aure da yarinya tana shekara 7 ba, a tunanin na yarinya sai ta samu cikakken ilimi. Ai 13 kuma ba zan yi ba, saboda ina so yarinya ta samu cikakken ilimi na addini, ta samu cikakken ilimi na sana'a, saboda idan ta je su riga cuɗani in cuɗe ka da mijin, ta zama abin taimako a gare shi, shi ma ya zama abin taimako a gare ta. Wannan shine bayani.
Mallam karmu shiga gonan ku kamar ai cewa aka yi mata an ce a wurin maza wata abin rufin asirin su, su ma mayafai ne a gare mu, shirin cuɗani in cuɗe ka da kake faɗa. To da mun so a ce akwai mace wadda za ta iya ansa mana wannan tambayar da zamu yi mu samu, saboda kunya wa'ansu ba sa iya yadda su fito su faɗa abin da yake damun su kamar yadda muke fama da matsalar fyaɗe. Washin akwai bambanci tsakanin yadda ƴaƴa matan mu suke girma gaɓoɓin su da kuma ƴaƴan misali Turawa da inda Laraba?
Kusan zan iya cewa abin da yake bambanta mu da su shine cin abinci, girman jiki, ko da aka yi magana akan puberty ma'ana balaga, an kawo alamu ga namiji, an kawo alamu ga na mace. Alamu na mace da ba ta da kirjinta haka yake kamar na kowa, amma idan balagar ta zo za ka ga alamun canji a jikinta, za ka ga gaɓoɓin sun ƙara girma, za ka ga jikin na buɗewa. Duk waɗannan kusan wasu abubuwa ne waɗanda da babu su. Yanzu an samu wadata, an samu ƙaruwar arziki, an samu yalwar abubuwa, yasa za ka ga nan da nan za ka ga yaro ya girma. To zan iya komawa kan maganar da mallam ya yi a baya na maganar riwayoyin Ibn Hisham. Gaskiya ne cewa a ruwaito hadisi Ibn Hisham ya yi magana akan shekara 6 zuwa shekara 7 na sayyidat na Aisha radiyallahu ta'ala anha, sannan ta tare tana da shekara 9 din nan. To abinda nake so in ji hankalin mu, hikimar da ke cikin waɗannan abubuwa, hikimar da ke ciki shine kaga duk da an daura auren amma bata tare ba. Kaga lokacin da aka daura auren tana karama, bata isa ta taran ba. So ba mamaki wala Allah lokacin da ta tare, a lokacin gina jikin ya girma zai iya daukan abin da ake bukata ya dauka, ba mamaki. So kuma abu na biyu da nake so in tsokaci akan hikimar da ke tattare da wannan, ko in ce abin da yasa magabatan mu suke magana auren wuri, zaki ga in kin lura da zaran yarinya an ce ta fara al'ada, hankalin uwa ya tashi, hankalin uba ya tashi, sai sun tabbatar da bata gaban su. To wanda kuma zamani yanzu ya canza, yaro zai zo ya zauna ya tambaye ka abu kaza da abu kaza da abu kaza da ya shafi personal abin rayuwar shi, wallahi wani lokacin sai kai da gaske zaka iya bada ansa, amma ya zama maka dole ka bada ansa ka kuma sa yaro akan hanya. Misali akwai lokacin da naje wata ranna koyarwa haka, sai daughter ina karama GS1 take, sai ta dauki wayar mamanta sai ta ce baba ka kira ni, sai na ce to, da na fita na gama sai na kira ta sai ta ce baba an mana tambaya ne a makaranta, wa an ce mu je mu asami wa menene jima'i, wallahi sai na ce anti ta ce, na ce a je wayar, na ce kai ma mamanki, da na kai maman sai maman ta ce ai
baya ba za ta iya ba.
Nace to da ni da
ke aiki ya same mu. Yanzu tunda bata sani ba a da yanzu ya zama wajibinta ta sani. Dole muka zauna muka karantar da ita cewa abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza. Haka lokacin da aka ce maka al'ada ta zo ma yaro ba abun gudu bane. Sai ka zauna da yaro to wannan abun shi yake nuna ka zama mutum. Idan kika bari wani ya kusance ki za a iya samun barna. Kaza da kaza da sauransu. So a gaskiya mafi yawanci aure da yara kanana musamman a wannan zamanin da muke ciki na mutanen da suka zamanto maza an samu maza masu dandane ya auri mace dan ya gama cin more ta jefar da ita. To idan ko ka samu danka yana da dan dauriya zai iya daurewa yayi karatu ya iya fahimtar menene hankali menene rayuwa take ciki to gara ka barshi ya gama jikin ya gama kwari sannan ilimi ya samu na zamani da na sana'a sannan ka aure da shi mun zamu akwai misali iri da zaka yi an aure da yarinya ta haihu daya an sake ta ta haihu biyu an sake ta saboda a lokacin shi da ya auren bai san wahala aure ba bayan ya gama cin moriyarta ya gama samun duk abin da ya kamata ya samu na jikin mace tsakanin namiji da mace shikenan sai ji kuma gara ta kare ya fara awo ya fara cefa ne sai ji ba zai iya rikewa ba saboda wahala ce she za a koda yaushe za a baka mace aure a samu aure sai a ce ka fayi hakuri baka gane maganan da tawanda da suke cewa ka fayi hakuri dinnan sai tafiya ta yi nisa saboda me za ka ga ga gara ga sabon daki ga sabon kaya ga abinci ga sabuwar mace an baka wanda ba wanda ya taba zama kusa da ita amma duk da haka wai ana cewa kai hakuri ba wani abu bane illa ana nuna maka abin da zai zo gaba saboda haka idan ba hakurin nan sai ga zaurawa sun yawa kuma kananan zaurawa sai ga sun zo kuma idan ba mai dauki ya daukan nauyin karatun su sai su kare suna tuya kosai suna wanke wanke a gidajen manyan mutane da sauran abubuwa makamantan waɗannan shine wannan Allah sa mu dace
mallan muka ji wayan su malamai sukan kafa hujjar cewa ba a san ya mace ta fara jinin al'ada a gida tunda suke kawo hujjojin su wanda yake sawa iyayenmu musamman na karkara suke tsorata akan cewa kamar kila wani abu ne mugu abu zai same su idan ya ta fallaka a gida saka suke gaggauta aure da yaran su a wannan shekaru wanda bai kai ya kawo ba saboda ta fara jinin a gidan miji so kana ganin wannan hujja ce ta addini ko al'ada ce kawai
wannan ba wani abu bane al'ada ce wadda aka kawo ta kuma akwai abin da muka lura da shi shine wato qillatul ilmi ma'ana karancin ilimi saboda ba a wayarwa da su iyayen kai ba busu san addini abin da yake ba ba ayar da tace babu hadisin da yake ba wasu malamai wanda suka hadu akan cewa wannan lalle mace in ta fara al'ada a gidan wannan haramun ne babu wani malami da zai kawo maka wannan aya illa iyakaci kowace mace kamar yadda Allah ya mata lokacin da za ta aure ta je gidan mijinta yayi to lokacin iyaye za su cire ta su kai ta don haka ba hujja bace wannan dan mace ta fara al'ada ta balaga ka aurar da ita ba ta da hankali ba ta da ilimi ba ka nuna mata auren ba ma yanzu mu abinda muke so tunda kun kawo wannan maganar yaya zamu musamman ma da makarantun da zamu karantar da masu aure ba ai komai ana yin course yanzu ga doctor nan bu office din nan sai da ya karatu ya zo shi da babu karatun zai zo ya zauna ke sai da kika karatu kika zo ba abinda ake mishi hawan kawara da muke gani sai aure ba a zuwa course ba a zuwa course sai dai yanzu ne to ai abinda ne muke magana akai yawa rashin ilimin ne ai abinda ya kawo haka dan haka da mutum ya je ya nemo yan kudin sa ya ga ya samu 1000 sai fara auna a yanzu in na biya sadaki 20,000 na kama daki 30,000 na dan yi mata yan atamfofi shikenan kawai na samu mace saboda har auren dan haka sai mutum ya auro ya kawo yarinya kwana biyu ya bata ta kila ma ta samu yoyan kuta matsala can kuma ya hango wata sai fara to dama naga kina rena na kin ce min mutunci wane ne nayi hakuri ina ta hakuri dama dai gashi to sai kaga kawai ya dauko wasu kalmomi ma da zai ce kai je ki gidan ku ma to wannan ba komai bane illa rashin ilimi ga su ma iyaye da suke kokarin ba da ƴaƴayensu ba tare da sanin ilimin wa za su aurar ba
Usman Allah rahma Usman Ibrahim Musa kenan limamin masallacin Sultan Road a Kaduna da kuma Dr. Salisu Bala na sashin al'adu da adana tarihi na Arewa House a Kaduna da ma wani uba wanda suka tattauna da dinta a zauren mahawar da gobe kuma mako mai zuwa in Allah su zamu dasa daga inda muka tsaya to kin ji maganganun da suka yi wanda mun ce da sauran aiki nan gaba insha Allah sai mako mai zuwa zamu dasa daga nan dan miji kuma ta bangaren su karishe da maganar lafiya yanzu kan a madadin
ni Daula Salim
sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da ma engineer mu ne Mr. Rob McLean. Usman Ahmed Kabarani a Washington DC. Ahmad ya habibi salam alayka.